أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم منا لتني شاترا غوتن رمضان هجرة دبو ديا دليه دودا أربعين دهودو ديدا غوما غوتن أبريلو ناشيكرا تدبو بيودا أشرن دوكو ci gaba da karatun mu na ashfa jiya muna cikin fasalin da ke magana akan fuskoki wadanda Allah subhanahu wataala ya gajiyar da halitta da masu bibiyan sha'anin alqur'ani da ita mun tsaya cikin saki ya fasalan ko na'am bismillahir rahmanir rahim wa qala sallallahu alaihi wa sallam shugaba alaihi salatu wassalam ya ce inna allaha anzala hadhal qur'ana amiran wa zajiran lalle Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alqur'ani shi alqur'ani amiran mai umarni ne da kyawawan ayyuka wazajiran ko mai tsawatarwa ne daga munanan ayyuka wasunnatan qaliyatan kuma shi alqur'ani sunna ce mai dorewa wato tafarki ne mai kakke wanda yazo da shari'a wanda shari'an nan ba mai yankewa bace ila yawmil qiyamati wa masalan madruban sannan shi a cikin misalai abun bugawa a cikin alqur'ani wato kuma a ce fihi masalan madruban a fihi na ba uku a cikin alqur'ani akwai labaran ku wa kabru man kana qablakum akwai kuma labaran al'ummomin da suka kasance kafin ku duk cikin Qur'ani wa naba'u ma ba'dakum akwai labaran abin da zai faru bayan ku wa hukumu ma bainakum a cikin al'Qur'ani kuma akwai hukuncin abin da ke tsakanin ku na mu'amalan ku la yalhaquhu dolar raddi tsawon kokkomawa tsawon kunko makaranta shi la yasluquhu baya tsohon da shi dan an dade ana ta karantawa ana tai shi mai karantawan ba zai gaji ba shi alqur'anin kun ba zai tsoho ba su masu ji ba za su kosa ba wala tan qari ajaibuhu kuma al'ajabban sa ba za su kare ba huwal haqqu laysa bil hazli shi alqur'ani shine gaskiya wato ba sirri bane ba man qala bihi duk wanda ya magana sai ya faɗa alqur'ani sadaka to ya faɗi gaskiya wa man hakama bihi wanda ya hukunci da alqur'ani adala yayi adalci wa man kasama bihi wanda ya kafa hujja da alqur'ani falaja ya rabbanta wa man kasama bihi wanda yayi rabo da alqur'ani a kasada to wannan yayi adalci waman amala bihi waman amila bihi wanda ya aiki da alqur'ani ujira za a baya sakamako waman tamassaka bihi
wanda ya riko da alqur'ani ada ko hudiya ila siratal mustaqim to wannan Allah ya shiryar da shi zuwa ga tafarkin Allah madaidaici man dalabal huda min ghairihi duk wanda ya nemi shiriya ba daga wajen qur'ani ba adallahu Allah Allah ya batar da shi wa man hakama bi ghairihi wanda yayi hukunci ba da abin da yazo cikin qur'ani ba asamahu Allah Allah zai karya shi huwal zikrul hakim shine ambato mai hikima wa nurul mubin shine haske mabayyani wa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici wa hablillahil matin shine iyyan nan ta Allah mai karhi wa shafa'un nafi'u shine mai ceto ceton mai amfani ismatan liman tamassaka bihi shi qur'ani kariya ne tsari ne ga duk wanda ya riko da shi wa najatul liman ittabahu kuma shi alqur'ani kubuta ne ga wanda ya bi shi la ya awaju fa yaqumu shi alqur'ani fa yuqawwamu la yu'awwaju fa yuqawwamu ko wato shi alqur'ani wato baya karkacewa bari a ce to yanzu a zo a daidaita shi wala yuzigu fa yasta'tibu baya batawa bari a zarge shi wala tanqadi ajaibu al'ajiban alqur'ani ba sa tikewa wala yatashani fihi sannan kun babu wani aibi babu wani wata banna a cikin sa
kike ko na tsallakano jan ne
wala yuzigu fa yasta'tibu wala tanqadi ajaibuhu na'am al'ajiban sa kuma ba sa tikewa ba su karewa wala yakhluqu ala kasrati raddi sannan shi alqur'ani baya tsohewa saboda yawan maimaitawa wannan dogon hadisi cikin sa shugaba alaihi salatu wassalam yake gaya mana wa'innan suffofi na alqur'ani saboda haka da abinda za a bauta ma Allah da shi bayan qur'ani ne da abinda za a yi riko da shi bayan alqur'ani ne duk wata shari'a da ake nema tana bayan alqur'ani da abinda ya zama ya kauce ma alqur'ani to ya kauce ma addinin musulunci ya kauce ma koyin roman zan Allah kuma ya kauce umarnin Allah shi yasa duk rudanin da ake ciki da ake fama da shi na duniya da wahalhalu da aka tsinci kai a ciki duka sun samo asali ne daga sauka kan koyawan alqur'ani ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato qur'ani aka saki koyarwar shugaba sallallahu alaihi wasallam aka saki sai aka tsinci kai a halin da ake ciki amma indai kaga ana rigima indai kaga ana sabani indai kaga ana kace da ce to akwai wata koyarwa da musulunci yayi da bai amfani da ita ba akwai wata koyarwa ta alqur'ani da aka shallake sai aka fada cikin abin da aka tsinci kai a cikin shi saboda haka madama al'umma tana neman daidaituwar lamari madama ana son gyaruwar sha'ani madama ana son nutsuwa da kwanciyar hankali da nasara madama ana son a dace da koyarwar manzon Allah madama ana son a yi daidai da abin da Allah yake nihi to dole sai an koma a riƙe alqur'ani wa nahu an ibn mas'udin kwatankwacin wannan hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'udin wa qala fihi a cikinsa yake cewa wala yaktalifu kuma shi alqur'ani baya sabawa wala yatashannu fihi kuma baya da wani aibi a cikin sa fihi naba'ul awwalina wal akhirina a cikin sa akwai labarin mutanen farko da labarin mutanen ƙarshe wa fil hadisi a cikin wani hadisi Allahu ta'ala li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yana fadi ga shugaba alaihi salam inni munazzalun alayka tauratun hadisatun wato a cikin wannan hadisin sai Allah yake cewa annabi alaihi salatu wassalam ni mai saukar maka da attaura ne sabuwa wato wata sabuwan attaura tabtahu biha a'yunun umyan zaka bude idanuwa makahi da ita wato alqur'ani kenan wa azanan summan zaka bude kunnuwa wadanda suka zama kurama da ita wa quluban ghulfan za a bude zukata wadanda suke rahu da ita fiha yanabi'ul ilmi a cikin wannan attaura wato ciwonin qur'ani kenan akwai ilimin muka masu babbuga wa fahamul hikmati da kuma fahimta ta hikima din wa rabi'ul qulubi a cikin shi akwai kaka ta zukata wa an kabu an so daga kabu yace alaikum bil qur'ani na horoku da yin riko da alqur'ani fa innahu fahamul uquli dan alqur'ani shine fahimta na hankula wa nurul hikmati kuma shine hasken hikima wa qala ta'ala inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akasal alladhi hum fihi yakhtalifun lalle shi wannan alqur'ani yana kissanto bani isra'ila fiye fiye da abin da suke sassabawa a cikin sa yawa yawan abubuwan da suke kawowa suke sabani a cikin su alqur'ani ya kawo musu kissoshi fiye da wannan duk wani abu wanda ba su fahimce shi ba duk wani abu wanda ba su san an san shi ba alqur'ani ya kawo shi ya bayyanar da shi sun gane an gane duk wani abu wanda suke da ilimin ya rabi alqur'ani ya kawo cikakken ilimin shi amma dai yawan su ku su imani ba wa qala hadha bayanun linnasi hudan a cikin surati ali imran ko yace to wannan shi wannan littafi wato bayani ne ga mutane kuma shi shari'a ne wato bayani ne gare su kan yadda za su bauta ma Allah kan yadda za su nisanci haramcansa bayanin shar'o'i na dokokin addinin Allah bayanin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da su da abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya hani da su da kuma tarihohi da kissoshi da Allah subhanahu ta'ala ya kawo da sauransu kuma shi shari'a ne fa jama'a fihi na'am shine ko fa jama'a fihi sai Allah ya tattara a cikin alqur'ani ma awjazat alfazihi tare da yayyankewa na lafazin sa wato lafazin zaka ga ba dogayen lafazi bane ba ko zaka ga lafazza ne ayyanke daban a tsari wajawa mi kalimihi da kuma matattaran kalmomin sa arafu ma fil kutubi qablahu sai Allah ya tattara ninkin baninkin din abin da yazo a cikin littafin da suka zo kafin alqur'ani allati alfazaha wadanda su lafazzan su aladjibi minhu maratin suna akan ninkin baninkin abin da yazo a cikin alqur'ani wato shi alqur'ani gajerin lafazza ne da dogayen ma'anoni su kuma sauran littafan annabawa dogayen lafazza ne da gajerin ma'anoni wa minha jam'uhu fihi bayna ad-dalili wa madlulihi yana daga ciki Allah ya tattara a cikin alqur'ani tsakanin dalili da abin kafa ma dalilan wa zalika annahu ihtajja bi nizam alqur'ani wannan saboda an buƙaci zuwa ga tsarin alqur'ani wa husn wasfihi da kyakkyawan siffansa wa ijazihi da yankakkun zantutukansa wa balagatihi da balagan alqur'ani wa asna'i hadhihi albalagati a cikin tsake tsakin wannan balaga ta alqur'ani a cikin ta akwai amruhu wa nahihi umarnin Allah da haninsa wa wa'adihi akwai narkonsa akwai alƙawarinsa wa wa'idihi da kuma narkonsa wato in an yi kaza kada a yi kaza in an yi akwai uquba kaza fattali lahu mai karanta alqur'ani ya fahamu yana fahimtar mawdi'ul hujjati bigirin hujja idan ya karanto aya a cikin ayan nan da ya karanta zai fahimci ga bigirin hujja wata kalifi ga kuma inda Allah ya dora wani nauyi na wata ibada ko wani abu da yake so a kiyaye ma'an tare min kalamin wahidan a cikin zance kwara daya wa suratin munfaridatan da kuma sura makadaiciya kama inda Allah yake cewa fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, kaga fasda bima tu'mar an gama magana, wa a'rid 'anil mushrikin wata magana ce kuma fasda bima tu'mar. Ya rasulullahi a fasa abinda akai umarni, abin nan da Allah ya bada na tauhidi a bude shikenan an wuce magana. Wa a'rid 'anil mushrikin, a kaurace mu mushrikai. Innaka fainakal mustahzi'in, kaga da cikin aya daya kaga kowanne, kaga misali mata Umar din nan abinda Allah ya umarni da shi shine addinin musuluncin gaba daya da abinda ya kunsa. Amma kaga a cikin kalma guda biyu an ga fasda bi mata Umar, an shallake an gama wannan magana. Wa a'rid 'anil mushrikin, an hada wata magana. Innaka fainakal mustahzi'in, an kuma shiga wata magana. Yawwa, farkon ayat ta yi magana kan shugaba alaihi salatu wassalam ya fasa ya bayyanar da abinda Allah ya umarce shi na bautan Allah da shari'an Allah da kaita Allah, sannan su kuma waɗanda ba su tare da wannan umarni na Allah ba su bi ba su ne kafirai a kaurace abtashanu. Su kuma masu wawaye, masu izgilanci, masu yin istihza'i ga musulunci, Allah ce to wannan kuma ka adamu da su, mun isan maka daga sha'ansu. Wa minha an ja'alahu fi hizl manzum allazi la ya'hadu, sai Allah ya sanya alqur'ani a cikin haizi tsararre, wato a cikin wasu kamanni tsararre, allazi la ya'hadu, wanda ba a saba da wannan kamannin ba, irin suffa ta yadda alqur'ani yake isar da sakon shi da yadda Allah subhanahu wataala ya tsara ya. Ba wani littahi kafin alqur'ani da ke a irin wannan tsarin, bare a ce shi qur'ani ya kwaikwaya. Kuma duk cikin alqur'ani ba baitin waka ko kwana daya, duk ciki ba baitin waka. Wama huwa bi qawli sha'ir kalilan ma tu'minun, duk ciki ba baitin waka ko kwana daya. Su kuma larabawa inda za su yi tunanin cewa alqur'anin nan ko an kwaikwayi wata fasaha ne ko an kaza, to su kuma ba su iya yin zance wanda ya kai yawan jizi'i ɗaya na alqur'ani a wajen yawa, misali ba tare da an samu baitocin waƙoƙi da yawa a cikin ba, saboda mutane ne masu son waƙa da yawan yin waƙa, saboda son fekewa cikin hikima da fasaha ta zance, wanda ana samun irin wannan fasaha a cikin waƙa kuma. To sai ya zama shi alqur'anin gashi ya zo ya kida masu, ya ruda su, ya kada kwakwalansu, ya kwankwashe tunaninsu, to amma kuma da ciki ko baitin waka ɗaya babu. Walam yakun fi haidul mansuri, sannan kuma ma qur'anin bai zo a cikin kamanni na rubutun su ba. Idan an ce ba tsarin waka a cikin shi, sai ne sai kace shi yasa ya zo a zube. To zuban ma da akai qur'anin, nasarin qur'anin ba irin nasarin da Larabawa suka saba ƙara zancensa a ciki bane ba. Duk cikin alqur'ani ka taba ganin paragraf? Akwai paragraf a qur'ani? Kaga ana cikin magana shikenan, kuma sai a saki layi, sai a dada nan, sai a dada can, sai a danyi sakin layi kuma. Kaga babu wannan alqur'ani. To shi kuma nasari na abinda dan adam ya saba da shi. Dan adam din nan ko balarabe ne ko wani su a wajen rubutu, idan aka rubuta aka rubuta aka rubuta aka kai wata magana, sai kaga an saki layi, sai a shallake, sai a zo na katon filistof, sai a zo sai a saki paragraf, sai a ba za a fara daga farkon inda ake rubutun ba, sai a dan matsa kamar yadda dai gaya shi kanshi wannan littafin da muke karanta, ai gaya kaga nan da aka dauko zance ko gaya sai aka datse nan, kaga da aka zo wannan ba kama daga saitin nan ba, sai aka ban matsu shine paragraf. Ka gani ai kaga gayanan, kaga nan ma da aka dauko da aka zo nan sai aka datsa zancen nan, wai an gama wannan magana nan wata ce za a fara. To haka dan adam ya saba rubutun shi na nasari na zube wanda ba waƙe ba, to amma a cikin qur'ani kaga haka, ka duba yawan qur'ani, ana cikin magana kuma sai kaga an jero ayoyi, kamar idan ka duba cikin cikin suratul nisa'i zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala an koro bayani, ana ta magana ana ta magana, can kuma sai aka yanke sai aka koma magana rabon gado, ko akai magana mai yawa ta rabon gado, kuma sai aka dawo karshen bayanin da aka tsaya kafin a fara raba ganin kuma sai aka jona aka ci gaba kuma mutanen da Allah ya so kuma Qur'anin ba su rikicewa tana sane da an zo gurin da Qur'ani aka tanza magana aka shiga wata sun sani wani lokacin ma ana cikin kissa a wata sura shikenan sai Allah ya yanke kissa sai an shiga wata sura ta gabanta sai a dawo kissan nan ta wancan sura ta dazu sai a cika gaba da magana kuma daga nan shi ne kuma an gane waɗanda aka kuma ba rikici ba wani damuwa a ciki da littafin kuma yayyawa sai ya zama duk littafin da aka rubuta da yawa to idan mahaddata sun zo kokarin haddace sai yana ba su wahala haddacewa shi yasa ma a tsarin nasari na rubutu na zube idan ana son a samu sauki wajen karanta ya sai a yayyanke karatun shi a yi paragraph duk magana a rike mata gaba saboda masu karantawa su samu sauki su rika gane inda aka tsaya su rika gane inda wata magana ta fara sannan in an zo wajen haddacewa a rika samun gabobi wadanda za a rika tashi an san cewa an haddace iya nan tare da haka ba a taba samun wani littafi da aka samu mahaddatan shi wanda ya kai rabin Qur'ani aka samu mahaddatan shi mutum 1000 ba to amma shi Qur'ani da yazo duk wancan tsarin sai ba ta yi akan ya ba sai Allah ya gina ya akan wani tsari min rabbil alamin kuma yayyawa kuma da san tuttuka yankakko ka san maganar da aka yi ta akan zance yankakke tafi ya hadda da za a dauki dogayen kalmomi a sa to da mutum ya zo ya haddace kalmomin nan guda 5 ai ya haddace abu da yawa amma Qur'ani ayayyanke daban-daban ko ina cikin Qur'ani wushiriyoyi ne ko cikin ayoyi ma saka ga wushiriyoyi da yawa zaka yi ganin wushiriyoyi ko ga aya ita kanta ga waqaffa ga kuma yayyankewa na kalmomi wannan kalmar ba a jingina ta da wannan bai takuɗe ba to amma tare da haka ba taɓa samun littafin tunda Allah ya halicci duniya har ta ƙari da aka samu waɗanda suka haddace shi da yawa irin Alkur'ani ba tare da haka saboda girman isa na Allah da nuna kudur ƙarfin ƙudurarsa sannan yawan zantuttukan da mutane ke haddacewa a cikin waƙe-waƙe da kuma littattafai na rubutu na zube za ka samu waɗanda ke haddace wannan zantuttukan ko waɗannan littattafan sun kai buƙatuwar amfani da saƙon da ke ciki ne sai san abin ya sa su haddace shi saboda amfanin shi a gurinsu shi Qur'ani ba haka bane ba sai ka ƙaramin yaro wanda bai kai matsayin mukallafi ba bai ma san saƙon da Qur'anin ke isarwa ba sai ka samu ya ma haddace Qur'anin saɓanin sauran littattafan da ake haddacewa yawancin waɗanda ke haddace su sun kai wani matsayi ne wanda haddan littafin zai masa amfani saboda wata buƙata ta su a shi Qur'ani ba haka bane ba bayi na Allah littafi na Allah to duka na Allah ne to kawai shi Allah ya sauƙi hadda shi yawwa to shi yasa zaka ga duk inda ka bullo duk inda ka kallo Qur'ani zaka ga sha'anin na Al-Qur'ani sha'ani ne wanda yake mai girma na musamman kuma wannan duk cikin azikin manzon Allah ne kada dogon bayani kan wayannan sha'ani kuma ya dauke ma hankali daga inda ake nihi a da kaga masara an ballo ta daga gona sai aka zo aka kanga ta a wuta sai kaga inda aka kanga din yayi baki an balla an ji kamar an dafa ga ɗaya bangaren shi kuma ba a juya ta ba ka san gashi ai da juyi ko to kada wannan da sai ka san ya rude ka ta dauke ta daga gota ta ce alhamdulillah nan bangaren ya gasu tan ma ya gasu bai gasu ba sai an jujjuya Qur'anin ba wai abin ya zo mu Qur'ani bane shi akan kanshi shi Qur'anin wallahi a abin ya zo ne akan wanda Allah ya ba wa Qur'anin da ba Qur'ani Allah ya ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wani littafin ne daban ba Qur'ani ba wancan littafin shi zai danna Al-Qur'ani ina so mu gane duk abin da ya rabu manzon Allah sai yayi daraja ko me abin duk abin da ya jingina da shugaba alaihi salam sai ya samu daraja to kada ai ta karanto wannan kuma sai ka sauka daga kan darasin da ake so ka gane a'a in baka manta ba ai muna magana ne akan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka dauka mafi girman mu'jizar manzon Allah alqur'ani to shi qur'anin nawaye na manzon Allah ne to da waye samu daraja da manzon Allah mun gane wannan sai ka duk abin nan da kaji ana ta fadi na qur'ani da yadda ya gaji yadda ya wahala da yadda ya rikita ma mutu kafire kwakwalwa da yadda fahimtoci suka yi yawa a cikin shi da yadda aka samu saukin haddace shi da irin tsarin yadda usulubin shi da komai duk saboda annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma zaka ga Imam al-Busiri Busiri goni shi Busiri ina gaya maka shi sufi ne a cikin masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babba ne ba karami ba Allah ya saka masa alkhairi mai raqiya mai hamziya mai alburda babba ne kuma yana da rubutu suka nazabi cikin yabon manzon Allah masoyan annabi ne na gaske dan sufi ne yana da shehi wanda ya tarbiya a hannunsa irin tarbiyatul azkaran nan ta sufai yana daga cikin manya-manyan kuma almajiran shehin nasa babban bawan Allah ne mutumin kirki ya san lamarin shugaba da yawa to kaga a cikin alburda ya rubuta ta ne saboda yabon manzon Allah amma saboda idan ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za a yi maganar qur'anin da manzon Allah ya zo da shi wanda qur'anin na daga cikin mu'jizozi na manzon Allah shi qur'ani mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin shugaba shi yasa sai kaga sai yayi babin aka yi mu qur'anin shi ma babi na musamman a ciki ko yawa da an yi wasu biya ayatun lahu zaharat zuhuru narul ira lailan ala alami ai to baka yi tunani ba to ana magana ana yaban annabi alaihi salam to kuma mun ga an kawo maganar yaban qur'ani imana ai din ne din normal ne ai ai abin da ake nihi shine shi alqur'ani ai na manzon Allah ne ai duk abin da Allah ya tattare a cikin alqur'ani ai saboda shi qur'anin na shugaba ne baka ga ba ma mu al'umma annabi alaihi salatu wassalam me muka yi ma Allah mai wani aikin alheri muka zo da shi Allah ne kawai ya falala ya bamu ya zabe mu ya kawo mu zamanin annabi alaihi salam da ya ga dama heyi mutun zamanin annabi adamu ko ya turo mu cikin kibdawa zamanin annabi musa ko kai amma Allah ya ga dama heyi mutun can tare da sai wajibin arikin Allah ya tsare to amma da falala Allah ya zabe mu ya kawo mu al'umma annabi kuma da ya zabe mu ya kawo mu kuma ya fifita mu kuntum hayra ummatin ukhrijat lin-nasi to nawa muka bada Allah ya bamu wannan a'a ba wai dan mu bane Allah ya mana haka mu gane wannan a'a saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shugaba ne sai Allah ya mana wannan sai Allah ya bamu wannan daraja ya bamu wannan fifikon ba wai dan mu su wasu bane a'a dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sada mu cikin al'ummar sa ne to kamar yadda kaga wannan misalan a haka yawa kuma kaga annabi alaihi salam yace ulama'u ummati ka anbiya'u bani isra'ila to duk wani abu da zaka gani ya rabu shugaba to ka tara hankalinka guri daya da alqur'ani da wannan alqur'ani da komi da komi to misali ai mun karanta baya ko cewa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salam ya gaya mana a cikin babin hadisin isra'i ko fasalin isra'i cewa mu ne karshe wajen zuwa mu ne farko wajen yi ma hisabi mu zamu fara shiga aljanna to cin hancin da muka bada sannan kana ma jiwa abinda Allah ya asuffanta mu da su ummatun muznibatun wa rabbun gafur mun karanta hadisin ko al'umma mai yawan zanibi kaji hotaken to wai tubba mi tunani ba sannan wata irin barambata ma da baragaza ce wadda ba a yi wadda ba a yi ta ba ma al'ummun baya yanzu ake yin ta ba wani irin zalunci da tawaye haƙƙi da shirbici da aka taba yiwa a baya fa sai yanzu da waɗanda suka yi a baya yanzu za su dawo da sun gane cewa ashe su kananan arkwakwari ne amma duka aka hada su kuma sauran al'ummun yawanci ana samun laifi ɗaya ne su shahara da shi ko ludu ko sihiri ko kaza kaza ko wani abu amma ita wannan al'umma komai duka tayi ta gangame da jimilla akwai a ciki kuma wata tare da hakan kuma Allah ya ce mu dai ya zaba kuma a zaban a duniya da kuma lahira to waina muka bada baka taba tunanin meye dalili ba to dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya jingina da manzon Allah wannan abin mai daraja ne yafi waninsa to wannan jinginan da Allah ya mana shugaba shine asalin wannan daraja shine wannan sirrin shine wannan daraja shine wannan falalai to shi sa shi ma alqur'ani tunda Allah ya rabaye da manzon Allah to sai qur'ani ya zama lallai yafi kowanne littafi da Allah ya saukai Allah ya tanaje shi saboda shugaba sai fifita shi akan kowanne littafi kuma saboda haka duk abinda Allah ya ba alqur'ani duk abinda yake cikin alqur'ani yana maka ishara ne zuwa ga wanda aka saukar mu alqur'anin ka gane shi fa na daban ne daban din ma ta daban sallallahu alaihi wasallam na ina ne ta na لان المنظوم domin abin da yake a tsare ashal alal nufus shine mafi sauki a cikin zakata wa awalil qulubi shine mafi kiyayewa a kiransa a zakata wa asma'u fil azani shine mafi dadin ji a cikin kunnuwa wa ahala alal afhami shine mafi dadi wajen fahimta fannasu ilayhi amyalu mutane sun fi karkata zuwa ga irin wannan abin da yake a tsare din wal ahwa ilayhi asaru asra'u sannan soyayye sun fi gaggawa afkawa cikin shi wamin ha yana daga ciki taysuruhu ta'ala hifzihi li ta'limihi Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙe kiyaye alqur'ani ga masu neman ilimin sa wata qaribihi ala mutahaffizihi da kuma kusanto da shi ga masu neman haddace shi zaka ga idan mutum yana son ya haddace wani littafi idan ya karanta ya lalaba hadda ya ji bata sai ka ji ya ce kai wannan abu dai na dai hakura kaji a ban magana amma alqur'ani mutum yana kokarin haddace shi haddan na wahala ƙara san haddan na shiga zace shi wani ya haddace cikin shekara daya ko mun gaggane wani ya haddace cikin shekara biyu ga sanan da yawa wani ya haddace cikin shekara uku ga sanan da yawa wani ya haddace cikin shekara hudu ko wani ma sai ka haddace ta shekaru da yawa wani tunda ya taso yake ta kokari bai daina ba kuma tilawa bata cika tabbacin ba kuma bai ajiye ba yace bai yi saboda sauƙewa na Allah Allah ta'ala wa laqad yassarna alqur'ana lizikr wa hal min mudakkir shi Allah yace lallai mun sauƙe alqur'ani ga domin ambatu wanda yazo yana so ya haddace alqur'ani sai Allah ya sauƙe mishi hadda alqur'ani da idan ka kalle yawanya ka kalli irin lokacin da ake dauka musamman ma yanzu musamman ma zamanin nan na Maulana Shehu Tijjani musamman zamanin nan na Faiza Shehu Ibrahim zaka ga lamarin yadda ka san mallam yaran ma ka san dura musu ake yadda ka san dura musu ake sai kaga dandalan sai a ce mutun ya samu alqur'ani dandalan sai kaga an ce mutun ya samu alqur'ani wasa'irul umami da sauran al'ummu su kawa la yuhfazu kutubi hal wahid minhum ba a samun wani mutum daya da ya hada littafin su fa kayfal jumaa'u ala murur sinina alaihim to ya kuma jama'a bisa ga shudewar shekaru akan su ala a zamanin littafan da annabawan ba a samu wanda ya haddace ba to ya kuma a samu wasu jama'a da yawa bayan shekaru da yawa sun ja a ce kuma sun haddace littafin kaga ai wani abu ne ba ko wal qur'anu yassarun himzuhu lil gilmani fi aqrab muddatin Al-Qadi yace shi ko Al-Qur'ani abin sauƙaƙe ma haddaye ne ga ƴan ƙananan yara tun a lokaci mafi kusa na yarintarsu sai kaga dandanan Allah ya sauƙaƙe masa san haddace Al-Qur'ani wa min ha mushakalatu ba'da ajza'ihi ba'dan yana daga cikin mu'jizan Al-Qur'ani wato mushakala kamanceceniya na bangaren sa da bangare wa husni itlafi anwa'ihi da kuma kyakkyawan tsarin nau'in sa walti'ami a kasamihi da kuma harhaduwar bangarorin sa wa husnul takallusi min qisatin ila ukura da kuma kyakkyawan tsarkakewa daga wannan qissa zuwa wata wal khuruji min babin ila ghairihi da hita daga wannan babi zuwa waninsa ala ikitlafi ma'anihi bisa ga sassabawa ma'anoninsa wa inqisamu suratil wahidati ila amrun wa nahyin da kuma rabuwar sura kwara daya kaga a karatun baya ma an kawo aya ma kwara daya da ta tarar da abubuwa kwara takwas ita kadai umarni biyu hani biyu bishara biyu wahayi biyu ko wato labari kenan labari biyu to nan kuma alƙali yace zaka samu sura ƙwara ɗaya ta alƙur'ani ta tattar da al'amura masu yawa akwai umarni akwai hani wa khabarun akwai labari wa sikbarin akwai jin labari yas'alunaka an kaza yas'alunaka jin neman jin labari ko istikbarin wa wa'adun da alƙawari wa wa'idin da narko wa isbatun nubuwati ya tabbatar da annabta wa tauhidi da tauhidi wa tafridi da kadaita Allah wa targibi da kadaitawa zuwa ga rahmar Allah wa tarhibi da tsoratawa zuwa ga azaban Allah ila gairi zalika zuwa wani wannan min alfawaidihi daga fa'idodin alqur'ani dunal kalali yatakallalu fusulihi ba tare da wani fashali ba tare da wani rarrabewa da yake shiga cikin fasallansa ba duka wa'annan abubuwan zaka samu aya ƙwara ɗaya a cikin alqur'ani wanda ta tattara su wal kalamul fasihi zance mai fasaha idza atarahu misl haza idan misalin wa'annan abubuwa da yawa suka fitaro masa da afatuhu du afat quwwatuhu sai ƙarhin zancen ya rauni idan zance ya zama yana kunshe da fasaha mai yawa sai ya zama cewa wato abubuwa da yawa sun yi taru a ciki to sai sa raunana ƙarhin shi wala najjalatuhu sai gwaɗin sai ya taushi wa ƙallar raunaquhu sai ƙayatawar zancen ya yi ƙaranci wata ƙalƙalat alfazuhu kuma sai kaga lafuzansa suna raurawa amma banda alqur'ani shi alqur'ani zaka ga ayoyin ma da suka zo da abubuwan da suka tarar da abubuwa da yawa sai kaga ba sun yi saurin sun yi saukin karantawa ba to idan da nayi a karance sa wuce fata'ammal awwal sad yace ka lura da suratul sad wama jumi'a fiha da abinda Allah subhanahu wataala ya tattara a cikin wannan sura min akbarul kuffari na daga labaran kafirai washiqaqihim da nisantarsu kauracewan su gaban umarnin Allah shine Allah yake cewa balil ladzina kafaru fi izzatin washiqaq ko shine ko ka gani kaga a cikin sura ɗaya ne wata qari'ihim da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya kwankwasa kawunan su bi ihlakil qurun min qablihim ta hanya halakar da jama'un da suka zo kafin su shine kama halakana min qablihim min qarnin fanadawwalata hina manas ko shine cikin suran ne ko kama halakana min qablihim min qarnin fanadawwalata hina manas kaga a cikin suran ne kaga nan gurin ana kwankwasa wato kwalan su zuwa ga abin da yake na ba su labarin abin da ya faru ga wasu al'ummu da suka zo kafin su wa ma zakara min takzibihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da abin da aka ambata na sarefantawarsu ga shugaba alaihi salatu wassalam wa ta'ajjibuhum mimma atabihi da kuma al'ajabinsu bisa ga abin da shugaba alaihi salatu wassalam ya zo da shi kaga a cikin surai ta kawo abubuwa waɗanda suke masu yawa shi ne can inda yake cewa wato qala al-kafiruna haza sahirun kazzab yawwa to kaga nan gurin kaga shi kuma a nan wa'annan ayoyin kaga suna bada labarin wato yadda su suke al'ajabi ga lamarin shugaba, wai suna ganin a ce wai duk allolin nan da suke da su, wai kuma a haɗe su ya zama Allah ƙwara ɗaya za a bauta mawa, kai wannan abin mamaki ne su a gurinsu. Wai su Allah guda ɗaya ƙwal, saboda ba su san Allah ba, shi ne yake ba mu labari. Wal kabaru an ijtima'i mala'ihim alal kufri, da kuma yadda sura ta bada labarin kafar jama'unsu akan kafirci. Wama zahara min alhasad fi kalamihim, da abinda suka bayyanar na hasada ga shugaba alaihi salatu wassalam a cikin zantutukansu, wai a ce wai duk allolin nan, a ce wai a sanya Allah ƙwara ɗaya duk a ruguje su. Kaga suna bakin ciki, suna da damuwa, suna ganin su abinda suka saba bauta mawa da iyayensu su bar shi saboda zo a bauta ma Allah ƙwara ɗaya, suna ganin suna da damuwa akan wannan. Wa ta'jizihim, da gajiyar da su da surar ta yi, shi ne Allah yake cewa falyar ta ƙofil asbab, ka gani. Wa tauhinihim, da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya raunata su, wannan aya kaga tana nuna wato yadda Allah subhanahu wataala idan suka tabbata suka zarce akan wannan tsaurin kai nasu, to Allah na nuna masa ishara cewa akwai ma jama'u da suka zo a bayansu da yawa waɗanda suka yi irin abin da suka yi kuma ba su kai labari ba, saboda haka sai suka taitayensu. Wa iduhum bi khizi dunya wal akhirati, da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya musu narko na tabewa na duniya da lahira. Kullu hadha fi awjad kalamin wa ahsana nizamin, duka wannan yazo a cikin wannan sura a zance yankakke da kyakkyawan tsari. Amma Allah yana gaya musu zabar qablahum qaum nuhin, ka gani. Wa adun wa fil ardi zalauta, ka ga duk din a cikin wannan suran ne ko, duka Allah ke ta kawo musu abubuwa da yawa da yawa da yawa ko sa gane. To wannan yana daga cikin gajiyawa na alqur'ani, mu'jizan alqur'ani, a cikin sura guda daya duka wa'innan tarin abubuwa suka zo. Wa minhu aljumlatul kasiratul lati indawat alaiha alkalimatul qalila, yana daga cikin mu'jiza na alqur'ani kaga jumla kwara daya. To ina maka koma, to yazo anaka. Wa idin bi kiti dunya wal akhirati, nan okay, da yi masa narko na tabewa ta duniya da lahira. Wa takzibul umami qablahum, da ƙaryatawa al'umman da suka zo kafin su. Wa ihlakil lahi lahum, da kuma yadda Allah ya halaka su sune qaumun nuhin wa adun wa fir'auna zalau ta din. Wa id haula'i, shine wa id haula'i, da narkon da Allah ya yi waɗannan a mislu musabahum, misalan abin da ya same su, kaga su ma tun da irin abin da waɗannan suka yi shi suke yi, to kutun abin da ya same su kenan. Wa tasbirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala azahum, da yadda Allah yake haƙurƙurtar da shugaba sallallahu alaihi wasallam akan irin abin da suke zuwa da shi na cutarwa ga musulunci. Wa tasliyatahu, da yadda Allah subhanahu wataala yake lallashin shugaba alaihi wasallam bi kulli ma taqaddama zikruhu, da dukkan abin da an fitan shi ya gabata. Suma akaza fi zikri dauda, to kuma duk a cikin surar din sai Allah ya dauki kuma cikin kawo ambaton annabi dauda. Wa isal anbiya, da sauran kisoshin annabawa. Kullu hadha fi awjazil kalami, duka wannan a yankakken zance takaitacce ma'ana. Wa ahsana nizamin, da kuma kyakkyawan tsari. Wa minhu aljumlatul kasiratu allati indaba alaiha alkalimatul qalila, daga ciki akwai jumla wato da yawa waɗanda suka ƙunshi kalmomi masu ƙaranci da yawa. A cikin alƙur'ani za ka ga jumloli da ke da bayani mai faɗi amma kalmominsu kuma suna da ƙarancin yawa. Wa haza kulluhu, wannan gabaki ɗayan su wa kasiru mimma zakarna da yawa din da muka ambata annahu zakara fi ijazul qur'ani duka wannan an ambace cikin mu'jizan alqur'ani ila wujuhin kasiratin zuwa ga fuskoki masu yawa zakar hal a'immatu wanda shuwagabanni suka ambata lamna zukurha anan ba mu kawo su ba iz domin akasari ha dakilan fil babi fi babi balagatihi da yawan suna shiga a cikin babi na balagan alqur'ani to falana hibbu an yi udda fannan munfaridan fi ijazihi bara mu so mu kirga fanni kwara daya abin kadaitawa ba fi ijazihi cikin mu'jizan alqur'ani illa fi babi tabdili fununul balagati sai dai a cikin babin fifi ta fannonin balaga na alqur'ani wa kazalika haka nan kasirun mimma qaddamna zikiru da yawa daga abin da muka gabatar da ambatan shi anhum yu'addu fi kawasihi wanda muka gabatar da ambatan shi anhum gare su yu'addu wanda ana kirga shi fi kawasihi a cikin kebantan alqur'ani wa fadailihi da falalulun shi la ijazihi wato ba yanke baye yanke wanzan tutukan sa ba wato abin da yake ni da yawa daga abubuwan da bamu kawo ba a cikin wannan babi a nan gurin malamai da yawa sun kawo su a wasu littafai a wasu guraren daban ba za mu so mu zaman masa da babi na musamman ko fasali na musamman a cikin wannan littafin ba bal dai suna cikin abubuwan da ake kawowa na balaga ta alqur'ani wanda kuma an kawo shi yazo a cikin babi na balaga alqur'ani din to ba he mun dauko duk abubuwan da malaman suka kawo ba ko mun samu mashi da babi na musamman a nan gurin wa haqiqatul ijazi alwujuhil arba'atil ladzi zakarna yace haqiqanin ijazi na alqur'ani shine fuskokin nan guda hudu da muka ambata fal ya atama da alaiha to mutum sai jingina da su wa ma ba'daha da abin da ke bayan su min kawasul qur'ani nake bantake bantan alqur'ani wa ajaibihi da al'ajabban sa allati la tanqadi wanda ba za su kare ba wallahu waliyut tawfiq Allah shine majibincin gamdakatar kaga anan gurin yana nuna mana cewa dama kaga shi wannan littafin dama tun baya ya gaya mana bai samar da shi domin ya kunshi komi da komi na duk bayanan bangarorin da ya dauka ba sannan shi bai rubuta wannan littafin kuma dan gamsar da wanda bai da damuwa da lamarin shugaba alaihi salam ba ko ya gaya mana ko a cikin babin Isra'i ma ya kara kawo wannan magana ko yace shi wannan littafi shi ba bai rubuta shi dan wanda bai damu da lamarin musulunci ba yazo ya amfani da littafin ya dawo ya damu kuma shi bai rubuta shi dan kowa bai dan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ma bai da soyayya a zuciyar shi ta shugaba ba dan shi ya rubuta littafin ba kan ma ya damu da wai abin da ke ciki yace wai ya burge ko bai mai ba kakka tai kawai ba dan kai ba haka yace to shi ne nan gurin yake ga wani abubuwa da yawa da suka dace da wannan babin wanda malamai sun kawo su a wasu guraren to ba za mu tsawaita ambatan su ba anan saboda ba mu nufin mu samu masa da fasli mai zaman kanya a wannan littafin saboda da yawa yawan ayoyin da bamu kawo ba wanda wasu malaman sun kawo su a wani gurin suna cikin babin balaga ta alqur'ani to kuma akwai babin a wannan littafi to ba za mu tsamo ayoyin ba mu kawo su nan gurin kuma mu samu masa wani babin na musamman saboda haka zamu takaitu cikin kadaita da amfani da su a wancan babi na balaga ta alqur'ani kin nan abin da yake nuna mana to haka dai abin yake al-fasl al-hadi ashara fi inshiqaqil qamari wa habsi ash-shamsi dama idan ba mu manta ba shi wannan dalili na kawo mu'jizan na alqur'ani ai ana magana kan mu'jizan manzon Allah ne ba wai alqali yayi ne kai duk wanda ma yazo yake kawo ma mu'jiza ta alqur'ani kamar yana baka labarin mu'jizan manzon Allah ne ko ya sani ko bai sani ba duk wanda yace bari in gaya ma mu'jizan alqur'ani daidai yake da yace bari in gaya maka mu'jizan manzon Allah an gane ko ko ya sani ko bai sani ba saboda shi alqur'ani na manzon Allah ne to nan gurin babi ne ismi ne da yake magana akan mu'jizozin shugaba alaihi salam shine sai alqali ya dauko babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma alqur'ani
shine duk kwanakin nan da muka ana wannan ana magana ne kan mu'jiza daya daga cikin mu'jizozin manzon Allah wanda shine alqur'ani to yanzu an gama magana kan mu'jizan alqur'ani yanzu za a shiga magana kan wata mu'jiza ta manzon Allah shine ishaqil qamari tsagewan wata da kuma hasu shamsu tsarewar rana haka fito wannan mu'jiza ta tsagewan wata wani abu da zai baka mamaki yanzu kaga fiye da shekara 2000 da daruruwa da faruwar tsakin shi kakkamar dan nan ga nan alqur'ani kuma ya bada labari ba mai iya musawa da mutun ya musa to ya musa kanshi cikin musulunci ne saboda zancen shi ya ci karo da zancen Allah kaga ga nan Allah ne gaskiya ya fadi ko ikitar bat sa'atu wan shaqqal qamar ta to wallahi wani abin da zai baka mamaki ka san ai shi wata ana zuwa duniyar wata to masu zuwa duniyar wata din nan suka gabatar da wani bincike suka ce sun yi wani bincike sun gani cewa akwai wani lokaci a shekaru fiye da 2000 da suka wuce wannan watan ya taba tsagewa gida biyu kuma wallahi wannan watan ya taba sakowa ƙasa binciken su ya nuna masa haka cewa lallai za a shekara fiye da 2000 wata ya taba kecewa kuma da yake ce ya sako ƙasa basu wadatu da abin da yazo Qur'ani ba kai ne ke da musulunci su dai sun yi amfani da abin da na'urorin su da auna-aunan su suka basu suka zo suna bada labari ana mamakin to wai da ya sako ya abin ya kare ne kaga sai kai shashashu wannan abu gurin ku bako ne mu tsohon abu ne a gurin mu ai dama alqur'ani ya bada labari ikitar batis sa'atu wan shaqqal qamar aka ce to ai wannan yana daga cikin mu'jizozin annabin musulunci sallallahu alaihi wasallama cewa wata ya tsage ya sako dukkan zikiran manzon Allah kaji daya shikenan ka san turawa akwai bincike a cikin binciken su akwai wani littafi da suke ce ma World Genuine Record wato littafi ne da ya kunshi kundi ne na tarihin zakakuran mutanen da suka yi abu a zo a gani a duniya duk wani wanda ya yi wani abu na a zo a gani a wani fanni to ana sa a cikin littafin to waɗanda suka rubuta wannan littafi mutum na farko da suka fara sawa wanda a duniya ba a taɓa samun labarin mutum wanda ya yi abin al'ajabi irin shi ba shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ba musulmai bane ba suka ce mutum wanda ya yi abin ban mamaki kuma a cikin shekaru marasa yawa ya haɗa kan mutanen duniya gaba ɗaya kuma ya sa dole aka zanna lahiya aka ce to wani ɓangarori ne na shehi burge ku suka ce yadda yake da siyasa ta iya jagoranci alfazazi Allah saka masa alheri fasasa bi zakal kalak alinan wa shiddatan ko yace yadda yake da siyasa ta iya jagoranci dulancin da mutanen shi suka yi mashi bai taba hada da su ba bai taba hada da su ba suka ce ba a taba ganin a tarihin shi wani ya zage shi ya rama ba suka ce saboda haka daga cikin labarin rayuwar wannan mutumi an fahimci cewa haƙuri mabuɗi ne na nasara na ce kun dai ƙara rubutawa ai ya gaya mana fa innan nasara ma'a sabr na ce to da ma dai dawa kuka anshi addinin manzon Allah kuka shiga ciki kawai za ku gane sauran abubuwan da ba ku gane ba to manzon Allah kenan za ka ga ai in kana son ka gane annabi annabin Allah ne ya gagara an rasa yadda za a yi a gane lamarin manzon Allah waɗanda suka fi jagorantar yi masa musu jiya muka ga makarantawa sun hada kan tabbatar da cewa lallai abin da yazo da shi din nan gaskiya ne shi yasa alqur'ani ya ga mana falam ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi ba har sun sani yasa suka iri ba wallahi sun sani da aka zo da qur'anin da ya kwankwashi kwakwalwar su ya make tunanin su ya dimota arabiya su gaba daya ta kare bas yasa sai ba larabci bane larabci ne ba sai su izo sun kasa sai suka ce to azo a yakkalle da sharri ai mun karanta shi karanje ko azo a yakkalan sharri saboda in an kyale qur'anin nan ba a hudu wata magana ba to mutanen koyo fa za su bi shi sai kwashe mana jama'a to azo a yakkalle sai akai taro na shekara shekara da ake yin aikin haji aka tara duk larabawa na yanki da sako lungu da sako aka zo da Walidu dan Mugira dan shi Ubata wanda shine mafi salin su a waƙe-waƙen larabawa ga su Abul Hakam Abu Jahili Fir'auna aka taru aka ce to yanzu ya ku taron larabawa kada fa a bari mutum ɗaya yazo shi kadai da ma taron gayya ya kira harkan nan wai su saboda ba su da hankali su abinda suka mai da addini kamar wata cuwa-cuwa ai kaga siyasa mutum bai yi shi kadai ko dole akwai ƴan kwamitin warko da yannan da su waye da jama'a jam'iyya tana da nata sannan in an ci zabe akwai waɗanda aka yi mu alƙawara da za a bibbiya musu wai suka ce da ma dai kira yayi mu da muke manyan nan tunda Allah ya mai farin jini to ai da he kira a samu su zababbu cikin mu ko mutum goma kowane gida a samu wakilin su a zo a tasa a tafi a nan in an yi nasara ta mu ce gaba daya shi mu gaba daya muke shugabancin nan amma tunda ya kin haka ya je ya ware shi kai zai yi abin shi kadai yake neman abin da yake nema in ji zuwa to yanzu gaya kuma an fara fahimtar shi ya fara samun karbuwa to wani ƙala za'ai zuwa ƙala sharri to an tara duk gaba ɗaya sun taru taron banza kenan sai aka ce a ce mawaƙi ne sai Walidu dan Mugira ta ce to kun dai sani duk cikin ku babu wanda ya kai na sanin larabci da iya waƙa ya lissaho masa fannonin waƙa yace na san bangare na waka gaba ɗayan shi na kece shi wallahi zancen nan nashi ba waka bane a canza dabara aka ce to shikenan a ce sihiri yace mun bibiyi ɗan sihiri mazan su da matan su mun san kawakaman su da kullakullan su da tafke-tafken su da toye-toyensu da make-makensu wallahi zancen shi kwata-kwata bai kama da harkar 'yan sihiri ba sihiri ba ne ba aka ce to ga mai sauki a ce boka ne ya ce ayya mutum na rayuwa tsaf cikin jama'a da tsafta kwastas-tas ba dattin bokaye ba rataye-ratayensu ko a fina-finai ana kwaikwayon bokaye ga an rataye abubuwa da yawa a kulle wani abu nan a rataya nan sai a samu wani dogo igiya ta haka karsa inda ta nufa sai a dauro yace ba irin boka da mu gani ba yace da jabarbarin su da ƴan bige-bigen su wallahi ba boka bane har ka shi ma ba ta kama da bokanci ba aka ce to yanzu ya za a yi to a ce mawaki ne haka ga Allah da ma yayi saurin ba su ansa wa ma hu bi qauli sha'ir yace ku da ka ta ku ji wallahi zancen nan da yazo a cikin littafin da wani yake karantawa ya ambaci shugaba sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba wani abu mai kama da waka a cikin shi ba waka bace kai duk abin da za a jawo aka jawo to wai Mugiratu duk abin da za mu kawo mun kawo yanzu ya za a yi ka ce ba shi bane to yanzu me ya mahita yanzu ya zami mai yakalan nan sai ya ce to abin da ya yi sauki shi ma ba haka bane ba ya dai faɗan dama-dama tunda harkar nan dai dole sai an yi shiri cikinta to abin da ya yi dama-dama mu ce ɗan sihiri ne amma ba sihirin ba ne amma dai mallakar sirran ya dan yi yadda dama dama idan wasu sun gane sun ce ba sirri bane he mu ce ai an zo da wata sabo koha ne ta sirri wanda a hannun ya ta bayyana to haka 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 suka taru to ka gani kafaran zamanin sa ba sun sallama masa wallahi sun sallama tunda sun gane cewa shi mai gaskiya ne dine ba zai ba kuma sun san cewa ya fi karfin su tunda babu wanda ya taba musame wani abu yace wannan abun ba gaskiya bane in sun musa wani abu sai ya kawo masa bayani suka ya sun ce a taura ba haka aka ce ba Allah ya ce kaza ne suka ce ba maza Allah ya ce kul hatu bit tawrati fataluha in kuntum sadiqina ya rasulullahi sai masa su dauko a taura a karanta in suna da gaskiya kaji daya motsa nace kaji an samu wani shedani cikin ko motsi ba wanda ya kare to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake komi ya sallama wa annabi wallahi kawai bambancin shine wanda Allah ya nufa da arziki sai bayyana da biyayya da koyi sai ya tsira wanda kuma ba a rubuta mai arzikin ba ya gane cewa harkan nan gaskiya ce ba ƙarya amma ba zai ba irin su Abu Jahili ai Abu Jahili yayi ko ya sani ai Fir'auna to Allah ya samu dace gobe sai mu tashi wannan fasalin saboda naga lokacin ya tafi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله.